Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanif Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan hantsi na yau Alhamis 23 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda wasu ƴan Nijar ke faɗi tashin shirin Kirsimeti.
A nan dai shirye-shiryen da nake mu ba da dinkin kunan yara kuma ga dahuwa da gani gashi nan mun shiga kasuwa sai kaya sun yi tsada.
Za kuma aji abinda wasu ƴan asalin arewacin Najeriya ke cewa bayan da gwamnatin jihar Imo wadda ita ma ke fama da ƴan aware ta nada wata ƴar arewacin kasar a matsayin kwamishina.
Ita gwamnati ya nuna shi ɗan Najeriya ne cikakken ɗan Najeriya. Kuma irin halin da yake ciki na faɗa da irin waɗannan miyagun mutane da suke cikin wannan jihar da suka sashi a gaba. Amma duk da haka ya rufe ido yayi wannan ya nuna Najeriya to shi faɗan Najeriya ne kuma Najeriya Najeriya ne.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Sulhumu na Barma ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana da kuma su daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Isra'ila sun ce shirin makaman nukiliya na Iran zai haifar da babban barazana ga yankin. Sun sha alwashin hana Iran mallakar makaman nukiliya bayan ganawar da mai baiwa Amurka shawara kan tsaro Jake Sullivan da takwaran aikinsa na Isra'ila Iyal Hulata a ƙasar ta Isra'ila. Tawagogin jami'an biyu sun tattauna akan buƙatar da ke akwai ta su tunkari duk wani ɓangare na barazana da ya bayyana daga Iran. Ciki har da shirin nukiliyar duk wani abu da zai janyo rashin zaman lafiya a yankin da kuma goyen bayan kungiyoyin ƴan ta'adda bisa lafazin sanarwar da fadar White House ta bayar. Jami'ai sun tabbatar cewa Amurka da Isra'ila sun hada kai a azamarsu ta tabbatar da cewa Iran bata mallaki makaman ba, sanarwar ta kara da cewa a halin da ake ciki kuma Najeriya ta lalata rigakafin COVID-19 na AstraZeneca fiye da miliyan ɗaya a jiya Laraba bayan da hukumomi suka ce ba za su iya amfani da su ba kafin ranar ƙarewar aikinsu. Faisal Shu'aib, shugaban hukumar kiwon lafiya na matakin farko a Najeriya, ya ce jami'an lafiya a ƙasa mafi yawan jama'a Afirka ɗin sun kasance ba su da wani zaɓi bayan da suka karɓi kyautar rigakafin da suka kusa yin kwantai. Akwai wasu ƙasashen da suka ci gaba da suka yi allurar suka ɓoye, a cewarsa bayan da suka kusa yin kwantai sai kawai suka shiga kyautar da su. A makon da ya gabata ne Shu'aibu ya ba da sanarwar cewa Najeriya ba za ta sake karɓar irin gudumawar ba, ko da yake bai fayyace abin da jami'an suka kira gajeren wa'adin lokacin ingancin rigakafin ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somalia a yankin Puntland mai ƙwarya-ƙwaryar 'yancin cin gashin kai sun yi shelar tsagai ta wuta biyo bayan kwanaki biyu da aka yi ana gwabza fada tsakanin ɓangarori biyu na sojoji a garin Bosaso mai tashar jirgin ruwa da hada-hadar cinikayya. Fadan ya ɓarke ne ranar Talata tsakanin jami'an tsaro na Puntland PSF a takaice masu yaƙi da ta'addanci da suka taɓa samun goyon bayan Amurka da kuma jami'an tsaro na yankin. Aƙalla an kashe mutane 14 da wasu 63 da suka samu raunuka a cewar shaidu da majiyoyin asibiti. Ɓangarorin sun yi amfani da ƙananan bindigogi wajen musayar wuta da kuma ƙananan rokoki, al'amarin da ya tilasta wa mutane barin gidajensu, abinda wasu shaidu suka gaya wa muryar Amurka kenan. Ministan tsaro na yankin Abdulsamad Muhammad Galan ya ba da sanarwar tsagaita wutar a jiya Laraba, a cewarsa an ɗauki wannan mataki ne bayan da dattawan gargajiya, malamai da kuma shugabannin 'yan kasuwa suka shiga tsakani don ganin an tsaida yakin.
To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda kamar yadda yake a sauran kasashe ake ta shirin bukukuwan Kirsimeti. Tamar Abari gare ki.
Na gagaya gidajen wasu mata inda na tambaye su a ina aka kwana.
Rabi Yahaya da Iblisa RN. To shirye-shirye da ga sunan da muna yi, mu shirya waƙoƙi mu mataye, yara kankana su ma su shirya. Kuma matasa su shirya, dattawa su ma duk su shirya. To yanzu dai mu mataye mun kai uniformikin mu, kuma
an koke ne
an koma kai kowace shekara haka ne muke yi. Takobi guda ce muke sai ba takobi masu yawa ba ce muke sai mu yi. Kuma abinci Iblis ta hidda kuɗi ta bada a je a siyo. A zo mu mataye za mu zo mu zauna da dare har daren Noel mu kama mu gyara.
Kenan cocin ita take ɗaukar nauyin abincin da za a yi?
Ita cocin take ɗaukar nauyin, kuma da mu da kanmu kamar tun da wuri muke baiko. Muna badawa muna badawa sai ekleziya kuma ta kara.
Sunana Rita Mesme, Iglis Catholic. A nan dai shirye-shirye mun da muke yi, mu ba da dinki dinkunan yara, kuma ga dahuwa da zan yi. Gashi nan mun shiga kasuwa saye-saye, kaya sun yi tsada. Mun saye su tumatur, su albasa, su attarugu da sauransu. Mun saye kaji, wasu kuma wannan akuyoyi haka, in an samu dan busuru haka ana saye-saye a sa a yanka a yi salla da shi. Abincin da muke muna raba ma makwabta, mu gayyato mutane su zo su yi murna da mu.
Shikwa Joseph Garbi, wanda na samu a cocin Angelica, cewa yi corona ta yi masa cikas a bana, don kuwa zai yi sallar ne a matsayin gwauro.
Sunana Joseph Garbi ne.
To Joseph Garbi, ga ka na ganka a nan coci, ko menene ya kawo ka?
Coci na ne, nan ne na yi sujada, muna gyara shirya.
Ka yi ɗinki, ka sayi kaji ko zabi ko raguna ko awaki?
To ni a gidan na ba zan yanke wannan shekara saboda iyali na tana Turai, amma an coci zan yi sallah wannan. Yara ma suna wurin war gida.
Ka yi ɗinkin sallah?
Na samu a Tamfa.
To bari ma a nan kai sallah ba tare da uwar gida ba?
To kusani yanzu a duniya ta hiya bata da sauki, tana da matsala saboda kwai cuta na COVID. To yanzu a can a Turai an gaya su sai kowa ya zauna a gida baya huta ba.
Muhari kenan za ka yi sallah kai kaɗai?
Ita
ma dai malama Safiya cewa ta yi Kirsimetin ta bana ta same ta ne a cikin rashin kuɗi.
Sunana Sayya.
To Sayya, gashi ana shirye-shirye na Kirsimeti.
To ga munan dai muna ta yi yanzu ana ta yi. Muna kitse-kitse.
Wannan ma kitsen da na gani na Kirsimeti ne?
Dukkan Kirsimeti ne, gashi kuna ganin ko muna shan kitse tsaf. Mun ba da dumaku da mu'amala.
To kamar wajen sayayya abinci.
Wajen sayayya abinci gaskiya wani bana dai gaskiya ta mun tauri kaɗan. Kada kin ga war haka. Itini na da kaji na a hannuna. Ina da ana na abinci tunda kai na sauran kwana biyar haka ina komi na.
Shikwa Mr. Kenya ya ce za su mai da hankali ne wajen addu'o'i.
To sunana Leuri Kenyar Ajide Binwa. Shirye-shiryen Kirsimeti to gashi dai muna nan muna yi wannan bangare ga corona halo kuma ga tashi hankali. To kinan sai dai mu sa duka a hannu Allah don ka mu dinga addu'a. Allah ya kawo sauki.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, yanzu kuma ga Hanifa dauke da labaran duniya kashi ne.
Baƙaƙen fatan Amurka da suka taimaka wajen cin zaben shugaban ƙasa Joe Biden, kuma suka taimaka wajen sa jam'iyyar Democrat ta zama mai rinjaye a majalisar dattawa da ta wakilai. A yanzu bayan shekara guda, wasu daga cikin waɗannan masu matukar goyon bayan shugaba Biden ɗin na daɗa nuna ɓacin ransu kan rashin cika alƙawuran zaɓe da aka musu. Na zaɓi Biden, amma ina takaicin ganin yadda gwamnatinsa ta kasa yin abin kirki ga al'ummar baƙaƙen fata, a cewar Joseph Michel, ɗan shekaru 36 mazaunin Silver Spring a jihar Maryland. Ya ƙara da cewa akwai wurare da dama da baƙaƙen fata ke fama saboda yadda annobar COVID-19 da kuma matsalolin tattalin arziki da annobar ta haddasa. Michelle ya gaya wa murya Amurka cewa ya kamata yi wani abu akan tattalin arziki da kuma lafiya. Al'ummarmu na buƙatar taimako musamman a wannan lokacin, in ji shi. Alƙawuran da Biden ya yi ɗin sun sa ya samu kashi 92 na ƙuri'un baƙaƙen fata a zaben bara bisa ga cibiyar ƙididdiga ta Pew. Har yanzu wata muhimmiyar maƙetara akan iyakar Kurdawan Iraki da arewa maso gabashin Siriya na ci gaba da zama a rufe mako guda bayan da tashin hankali ya barke tsakanin magoya bayan wata babbar jam'iyyar Kurdawan Siriya da dogarawan tsaron kan iyakar a bangaren Iraki. A ranar 15 ga watan Disamba wani gungun masu zanga-zanga da ke da alaka da jam'iyyar PYD wadda ke mulki a arewa maso gabashin Siriya suka fafata da jami'an tsaro da gwamnatin Kurdawa da ke mulkin yankin. Wannan al'amari ya sa hukumar Kurdawan Iraki sun rufe kan iyakar har illa ma sha Allahu.
Agaida Hanifa Kabir Isa da takardar tubun da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda jihar Imo ta kudu maso gabashin kasar mai fama da rigingimun ɗan awaye ta naɗa wata ƴar arewacin kasar mai suna Hajiya Rabi Ibrahim a matsayin kwamishina, abinda ya matukar burge ɗan arewacin kasar musamman ma a wannan murar. Alfonso Tsikoro Uge gare ka.
Al'ummar arewa mazauna kudancin Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan naɗa wata mai suna Hajiya Rabi Ibrahim daga arewacin ƙasar kwamishina, wanda gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi a farkon wannan makon. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman da ke babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo kan harkokin arewaci ya bayyana farin cikinsa akan wannan lamarin da cewa:
To, ni dai abin da nake so in ce sai dai fara cewa alhamdulillah. Ai, wannan ya nuna shi cikakken ɗan Najeriya ne, shi ya ba ɗan arewa kwamishina a ƙasar Ibo wanda ba taɓa yi ba a tabbatar tarihin Ibo. Yanzu yana da ‘yan arewa guda huɗu a gonarsa shi wanda suke aiki banda wanda ba a sani ba. Ka ga wannan ya nuna shi ɗan Najeriya ne, cikakken ɗan Najeriya. Kuma irin halin da yake ciki na faɗa da irin waɗannan miyagun mutane da suke cikin wannan jiha da suka sa shi a gaba. Amma duk da haka ya rufe ido ya yi wannan ya nuna Najeriya, to shi fa ɗan Najeriya ne, kuma Najeriya Najeriya ne. Saboda haka muna godiya da mai girma gwamnan jihar Imo Sanata Hope Bodibe Sakuzodinma.
Sunana Bukari na ta'ala, shugaban matasan arewa South. Mun yi matuƙar farin ciki da irin abu muna ganin shi a gefen namare. Bahaushe ya shiga cikin jiki sosai ɗin haka, gaskiya mun daɗe ban gani ba. Insha Allahu da wannan yana ƙara dangon zumuncin tsakanin mu da su. Muna fatan Allah, Allah ya taimake ta, ba za ta sa mana kusa a gwiwa ba. Allah sa ta yi dili garin abin da aka bata.
Yayin da wasu masu sharhi kan lamuran siyasa Dr. Celestin Wosu da Mr. Emeka Ona sun bayyana ra'ayoyin nasu da cewa:
Abin yi da wani tsoron da kanar da inclusive government.
Kenan Dr. Celestin Wosu yana cewa: Ina tunanin Hope Uzodinma yana so ne ya yi wani irin mulkin haɗaka, wani mulki mara ƙabilanci, wato yana so ne ya daidaita komai sahu ya tafi da kowa, tunda jihar tana tattare da Kirista da Musulmi. Yanzu bayanai na nuna cewa wannan shine karo na farko da Hajiya Rabi Ibrahim ke bayyana a fagen siyasar yankin Ibo, musamman a matsayin kwamishinan harkokin jinkai a jihar Imo. Kuma akan wannan ne na buƙaci ta gabatar da kanta da kyau, amma dukkan ƙoƙarin samun ta ta hanyoyin sadarwa na zamani. Ya citira Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To, gaida Alfonso, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA a Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan.
Bye.
To wannan haka yake ƴan matan Agadas. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Salamu muna Barma ya shigo mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To a makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin wata jami'ar fafutuka, Hadiza Hima Haruna, dake da magaram a jamhuriyar Nijar. Bayan fama da tarin matsalolin rayuwa, Hadiza ta yi nasarar cimma gurinta a rayuwa, wato kare haƙƙin jama'a da nuna wa duniya ƙwazo irin na mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya. A yau za mu dora daga inda Tamar ke mata wannan tambaya.
Kina cikin kungiyoyi daban-daban, haka kungiyoyi masu zaman kansu, ya akai kika shiga kungiya?
Eh, yanda akai na shiga kungiya daga radio amfani, na shiga club radio amfani, ba a jima ba kuma na samu aikin wannan na mata mai na Spanish children, na koma mata mai na aikin mata mai na dawo, da na dawo kuma sai na samu wannan kungiya ta alternative espace, to radio alternative muharin ta kenan. Daga nan wurin akwai wani mutum da ake ce mishi Kudu, yace min yana da kungiyar shi da ake ce ma AGD, Exchangeness and Development, kungiya ce ta matasa. In ta birge ni ina iya zawa cikin ta, to horkon ta iya kungiya ta kenan. Nazo na shiga cikin wannan kungiya sai da nayi shekara wajen 4 zuwa 5, wanda ba albashi ba, aikin sa kai da kai ne tare da JEZ, ba abin da ake koya min kamar ya ake tafiyar da kungiya, ya ake jagoranci, ya ake juya kudin kungiya, ya ake jan kungiya mu tafi da sahi mu dawo da mareci. Ba a taba ba mu albashi ko na sisi ba, muharin ta harkar kungiya ta kenan. Bancin wannan mun kare shi kuma na samu a so marayu. Akwai ita kungiya da ake cewa a so marayu, inda ake rike marayu ɗan makaranta. A nan wurin kuma cikin ikon Allah da na je ma yaga kamar na gane kan dige aikin, he ya bani jagorancin wurin. Daga nan ne dai zance harkoki suka fara buɗewa, kalubale duka ya janye na fara ganin hasken al'amun rana.
A wani irin nasarori kika samu na game da ayyukan kungiya, ganin cewa kin ce kin je kasashe da dama?
To gaskiya he, in ce alhamdulillah daga karshen wannan, tunda me ake ta akwai abubuwa da yawa apel a candidate da yawa wa'anda an yi in na tura takarduna, gaskiya ana dauka ta wannan ma nasara ne, tunda ni har a yau ban taba gani inda aka ce gashi an tambaye ana son mace mai yin abu kaza, wanda yazo daidai da ni in tura ban samu ba. In dai suna na yaji alhamdulillah an kira na na fara. Nasara ta farko da na taba samu shine témoignage de satisfaction, wanda lambar yabo SOSC ta bani, wanda nayi aiki bisa kan waye kai na abin ga gestion na conflict, post conflict electoral, kamar in ana zaɓuɓɓuka yanda za a yi a waye ma mutane kai rigakafin matsaloli hankal bayan zaɓe, na bayan zaɓe. Yawwa, kin ga bisa kan wannan fannin an yaba sosai da irin ayyukan da muka yi. Yanzu banda shi ma bisa kan harkar zaman lafiya da kwanciyar hankali, na je wa ga duk inda na yi wata latta bisa kan gudunmuwa ta ƴaƴa mata bisa kan zaman lafiya da kwanciyar hankali. A nan wurin wannan ma da nayi an bani lambar yabo sosai ma, har aka ce mini je suis la femme champion de l'Afrique bisa kan zaman lahiya da tsaro a Afrika. Kuma banda shi kuma a yau kin gani kungiyar APAC, kungiya ta mata ƴan jarida, ni nake jagorancin ta a nan jihar da magaram.
To har ila yau a da magaram din shugabannin kungiyar na kasasu a gundumar Gure na korafi dangane da rashin samun tallafi daga kungiyoyin kasa da kasa, ko kuma ma irin wanda gwamnati ke warewa a lokaci zuwa lokaci domin masu bukata ta musamman.
Sunana Malam Muhammadu Gurgu. Shi shugabancin Allah ya baka ko na me ne ma an ba ba da ciki biya ta gaba. Mu yanzu duka abubuwa ji muke a radio, an ba da tallafi kaza na na kaza, an ba da kaza, ya kamata abinda daga nan aka kawo a kai da magaran daga da magaran an ma biye ne ko kwaya ɗaya ne abinda aka raba, ya kamata ce gundumin su ɗin dan ya rasulullahi gwamnatin nan ta bibi na kasasu. Jaraba yana can ƙauye, mutane suna fara fara bai da bane ba karamin kaskanci bane ba karamin kuma ba bane abun da muke kai ma mai girma shi gaban kasa ya dubi an komin komin da ido rama direct ba ma shi ya biya ta wajen wani ba wani wuri ba mu muna da kishin cewa Allah ya kawo mana gwamnati ta tallafa mana mu samu ayyuka yi kamar su ayyukan hannuwa mata suna ciwo abubuwa da ta suna ayyuka duka muna yi department kin kure muna cikin matsala sosai muna da matasan mu guragu wanda aka horar da su bisa harkar artisana kamar harkar kere-kere sana'a hannu kamar ciwo har kasuwanci ba suna yi mu da wannan tallafi shi da muke nema wajen gwamnati
masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin shirin na kasa Hadiza Hima da Malam Muhammadu Gurgu na Gure da wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
a gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
cin lokaci a kasar Ghana shugaba Akufo Addo ke jajantawa amma kuma yake ikrarin jam'iyyar NPP za ta haura mulkin da ya fi shekaru 8 jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaba Nana Akufo Addo ya nace kan cewar lallai mulkin jam'iyyar New Patriotic Party tana nan kan bakanta cewar za ta lashe babban zaben shekara ta 2023 duda ya amince cewar diyan Ghana na a cikin hali na la haula wato a lokaci wanda mawuyacin lokaci ne to amma kuma yace faufau ba shike da laifin haka ba jami'iyyar ta nuna cewar zabe na gaba za a saba da abinda aka saba inda da'iman kowace jami'iyya ke mulki iya gurgurdo ta yi shekaru 8 tana akan mulki bayan ta sai wata jami'iyyar kuma ta dawo to amma wannan karo Akufo Addo ya hakkake cewar za su haura mulki karo na biyu a nan kasar ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito hukumar kiwon lafiya ta duniya ta gabatar da kashedi game da ranakun hutu game da cutar Omicron jaridar ta ce Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta yi kira ga jama'a su dakatar da duk wani shirye-shirye na ranakun hutu domin kiyaye kiwon lafiyar jama'a dangane da yaduwar cutar coronavirus sabon nau'in da ake cewa Omicron wanda ke yaduwa duk fadin duniya dakatar da duk wani shiri ya fi kyau da kawo ƙarshen rayuwa Inji shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yana mai faɗan cewar wannan shawara ce mai wuyan ɗauka amma da ya kamata a ɗauka majalisar dokoki ta bada amincewar kuɗi euro miliyan 111.4 na sayan jiragen sama guda 6 ga sojojin kasar Ghana jaridar Daniel Times ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar majalisar dokoki ta amince da kuɗi euro miliyan 111.4 na saida sayarwa wato a ƙarshen wata yarjejeniya inda da a samar da ainihin jiragen sama wasu jojin kasar Ghana wannan shiri ya hada da samar da taimako kayayyaki da hidimomi da fiki a karkashin tsarin bayar da kuru da suka danganci aikin harkoki na wannan jirage na sama wasu jojin kasar zantar da wannan yarjejeniya zai taimaka imsa jojin Ghana da ainihin kayayyaki na zamani da kuma samun kuru da zai taimaka musu wurin kare kasar Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana
Assalamu alaikum miliyan Amurka daga Uzair Mahad Bakon Sani na Kajar Gari na Najeriya. A yau zan ba da ra'ayi na ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Amma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ko kuma talakawa ne suka zaɓe ka. Amma ga shi ana so ana ma su yi ta da tsada. Da ake sa yi ɗan Najeriya ne ga tsadan matsayi wannan shi ne ra'ayi na daga Uzair Mahad Bakon Sani na Kajar Gari na Najeriya.
Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Yetkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yanzu ni amfani da wannan daman da kuke bawa masu rayuwa don su faɗi ra'ayinsu. To ni kira na ga ƴan uwana musulmai na ƙasashenmu na Afirka da duniyar musulunci. Wannan kashe-kashe da yake faruwa a ƙasashenmu kamar Nigeria da Niger da Mali da Chad, ina fata shugabanninmu da malamanmu musulmai duka mu koma ga Allah mu ba abun ƙarfi ga addu'a Allah ya zauna da ƙasashenmu lafiya. Ina fata wannan sako nawa zai samu shiga ga kunnuwan da ya kamata. Assalamu alaikum BOA.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Amerika. Mai magana Alhaji Buhari Zela wata kaya Sokoto ce Najeriya. Ina kira ga 'yan siyasa saboda Allah a bar siyasar gaba da keta da hasada. A zanka yin siyasa ta cigaban jiha karamar hukuma ƙasa baki ɗaya. Bai kamata mutum dan kona bambancin siyasa da shi ba. Ka zo zai samu wani abin alheri ko wani abu za a bashi wani abu ka zo kai sheri ka hana. In har kana da wanda haka zuwa ka faɗa ma ya hana wa mutum wani abu. Maganar tsaro ya kamata ku zo ku yi muna. Ku ce a ba mu tsaro ba ku zo ku yi muna hoton hana mu wani abu ba.
Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tan sun zo daga nan kasanar da ke TTTV da Tarawar. Tunda shugaban ƙasa ya ci sanya hannu wajen wannan muhimmin zaɓe da muke buƙata ya sanya mu hannu zai sanya ba. To ina kira ga su talakawa da 'yan majalisar da su zo da talaki ne duk wanda ya ci sanya hannu daga cikinsu kan a yi zaɓen 2023. Su sanya hannu su yi amfani da damar da dukkansu da tsarin mulki ya ba su. Duk wanda ya ci sanya hannu to ina ce talakawa in ya koma ko ya tsaya zaɓe ko a tsaya ko ya tsaya da wani a zaɓe kada wanda ya zaɓe shi. Ina kira ga talakawan Najeriya mai cikin kanmu don Allah don Annabi.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To masu sauraron mu ga dukkan alamu ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. Sai a saurare mu a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu da za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hanifu Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Jumbe Hamza wanda ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai anjima wassalam.